sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Alhamis 23 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ana ci gaba da shari'a tsige shugaba Donald Trump. Shugaban 'yan adawa na Venezuela Juan Guaido ya yi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci na duniya a birnin Davos. Kotun shari'ar manyan laifuka ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato ICC a takaice ta umarci Myanmar da ta ɗauki dukkan matakan da za ta iya ɗauka don ta kare duk wani faruwar kisan ƙare dangi a kan musulmi 'yan Rohingya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a China na ci gaba da ɗaukan matakan daƙile yaɗuwar sabuwar cutar nan mai suna coronavirus da ke laƙume rayukan jama'a.
Duk wani aiki nasu na hatta chatin ka ce za ka yi chatin da su in dai ba wani private event ba za ma saurare ka ba. Duk wani kasuwanci nasu ya tsaya. Duk wani aiki nasu ya tsaya. A yankin ƙasar gaba ɗaya.
Sannan za ku ji cewa masu bin diddigi kan al'amuran yau da kullun sun yaba da yunkurin da kasashen yammacin Afirka, rainan Ingila da kasar Gini suka yi na watsi da matakin canza takardar kuɗin sefa zuwa kuɗin bai ɗaya na eko. Sannan muna tafiye da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tisile take gabatarwa, inda a yau shirin zai duba cutar zazzabin cizon sauro da ake kira malaria. Sai ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat da ke gabatar da bayanansu na tsige shugaban Amurka Donald Trump na shirin kwashe yinin yau Alhamis suna gabatar da abinda doka ta tanada ga shugaba Trump saboda amfani da ya yi da mukaminsa wajen neman wata gwamnatin kasar waje ta taimaka mai a siyasance.
President Trump withheld hundreds of millions of dollars in military aid to a strategic partner at war with Russia.
Dan majalisar wakilai Adam Schiff kenan da ke jagorantar tawagar 'yan Democrat a zaman sauraron bahasin yake cewa shugaba Trump ya rike miliyoyin kuɗaɗe na tallafin soji da aka tanada wa wata ƙawarmu da ke yaƙi da Rasha. Ya kuma ƙara da cewa a yau Alhamis za su bayyana hujjojinsu ta hanyar amfani da abin da doka ta tanada kan cewa shugaban ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ƙa'ida ba. Dan jam'iyyar Democrat Chief, wanda shine shugaban kwamitin majalisar wakilai mai kula da bayanan sirri, na ɗaya daga cikin masu gabatar da ƙara na majalisar wakilan, wanda ya gabatar da yadda tuhume-tuhumen suke na ƙarar a lokacin zaman da aka yi na farko na tsahon sa'o'i 8. Suna kuma da ranar yau Alhamis da kuma wani ƙarin zama a gobe Juma'a domin bayyana tuhume-tuhumensu a gaban majalisar dattawan. Yanzu haka 'yan Democrat na da yau Alhamis da gobe Juma'a su gabatar da tuhume-tuhumensu a gaban lauyoyin Trump, kafin nan su kuma masu kare shugaban su fara gabatar da nasu hujjojin kare Trump, inda ake sa ran za su fara a ranar Asabar. Shi dai shugaba Trump ya sha musanta cewa tuhume-tuhumen da ake masa na cewa ya yi amfani da mukaminsa wajen neman biyan bukatun kansa bita da kullin siyasa ne. A yau Alhamis shugaban 'yan adawa na Venezuela Juan Guaido ya yi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci na duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya ce yana buƙatar taimakon ƙasashen duniya yayin da shi kaɗai ba zai iya kawo canji ba a Venezuela. Guaido dai ya samu amincewa a matsayin shugaban Venezuela na roƙo ƙwarya daga Amurka da kuma wasu ƙasashe 50. Amma har ya zuwa yanzu ya kasa tumɓuke shugaba Nicolas Maduro daga kan karagar mulki duk da shafe tsawon watanni na gwagwarmaya da kuma ci gaba da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Muna fuskantar laifuka na ƙasa da ƙasa a harkokin kasuwanci, kana muna buƙatar taimakonku, ya faɗa wa taron tattalin arziki na duniya wato WEF a taƙaice. Sannan ya kuma ƙara da cewa Venezuela tana fuskantar wani bala'i da ba ta taɓa gani ba. Guido ya yi watsi da hana shi tafiye-tafiye da gwamnatin Maduro ta yi masa don zuwa kasashen waje don ci gaba da samun goyon baya a diplomasiyance na kokarin ya ga ya hambarar da Maduro. Kotun shari'ar manyan laifuka ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato ICC a takaice ta umarci Myanmar da ta ɗauki dukkan matakan da za ta iya ɗauka don ta kare duk wani faruwar kisan ƙare dangi akan musulmi 'yan Rohingya. Kabilar da aka tirasa sawa suka tsere daga gidajensu da sojojin ƙasar suka kaiwa wani samame da suka zub da jini a shekarar 2017. Kotun ta yanke hukunci yau Alhamis na ƙarar da aka shigar a watan Nuwamban bara da ƙasar Gambia da ke yammacin Afirka ta shigar da yawun ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi 57 a kan Myanmar. Suna zargin an karya ƙa'idojin taron 1948 na kisan ƙare dangi. Sama da 'yan Rohingya 700,000 suka tsere a kan iyakar ƙasar da Bangladesh a watan Agustan shekarar 2017 don kaucewa kamfen ɗin kawar da su daga doron ƙasa da sojojin Myanmar suka ƙaddamar na mayar da martanin wasu hare-hare da aka kai wa jami'an tsaro da 'yan bindigar Rohingya suka kai musu a arewa maso yammacin jihar Rakhine.
Kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar da muke ɗauke da su, za mu fara da rahotannin namu. Yayin da hukumomi a ƙasar China ke ci gaba da ɗaukan matakan daƙile yaduwar cutar nan mai kama da zazzafar mura ko kuma pneumonia, wacce ke saurin kisa ƙididdiga ta nuna cewa adadin mutanen da suka mutu ya kai 17, yayin da wasu ɗaruruwa suka kamu da cutar wacce ake kira coronavirus. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tuntuɓi Ibrahim Lawandi Datti, wani ɗan Najeriya da ke zaune a jihar Fujian da ke kudancin ƙasar China, inda ya yi mai ƙarin bayani kan halin da ake ciki.
Wato, ita wannan cuta dai mun samu labarin bullata tun farkon watan Janairun nan. Don kusan sati uku zuwa huɗu yanzu muna da labarin cutar ta bulla. Kuma an samu kwayar cutar ne daga jikin kasuwar masu sai da naman ruwa da ake ce da shi seafood din nan. Daga nan ne cutar, daga wajensu ne cutar ta bulla. Su kuma jami'an harkar lafiya na nan bangaren Wuhan din sun iya bakin kokarinsu wajen daƙile yaduwar cutar.
Kamar bayanai yawa na nuni da cewa an ma keɓe ko kuma an kange shi wannan gari na Wuhan da aka ce adadin mutanensa sun kai har kusan miliyan 11. Wani ƙarin bayani za ka mana dangane da wannan mataki da aka ɗauka?
Gaskiya ne, hukumar ƙasar ta yi ƙoƙarin keɓance garin saboda cutar ta ɓullo a cikin a daidai lokacin da ya zamto za ta iya bazuwa zuwa ko'ina na sassan ƙasar. Idan ba an ɗauki kyawun matakan tsaro ba, saboda ita dai shi wannan garin Wuhan ɗin mahaɗa ce ta duk wanda zai fito daga arewacin China zuwa kudancin China ko wasu wurare sai ya biyo ta wannan garin. Wato mahaɗa ce babba ta shiga cikin ƙasashen garuruwan China.
To Ibrahim, kamar ya wannan al'amari ya shafi harkokin yau da kullum a ƙasar ta China?
Wato duk wani aiki nasu na hatta chatting kace zaka chatting da su in dai ba wani private event ba za ma saurare ka ba, saboda duk wani business nasu, duk wani kasuwanci nasu ya tsaya, duk wani aiki nasu ya tsaya a yankin kasar gaba daya,
saboda
kowa ya koma gida.
Wato kenan za a iya cewa mutane suna cikin zaman ɗarɗar kenan a duk faɗin ƙasar?
Ai, gaba ɗaya ƙasar a cikin ɗarɗar ake. Kowa ba wanda yake iya sakewa ma da ɗan uwan shi. Don sanarwa da ake ta bayarwa kenan, kowa ma idan ka ga mutum ko a kasuwa ne ko a ina ne kana jin mutum ya ɗan kamu da ciwon kai ko mura ko a me ake ce da shi kakaki dai hakan nan sore throat. To a yi maza a sanar da jami'an kiwon lafiya.
Da yake mutanenmu na nahiyar Afirka kan ziyarci ƙasar ta China, musamman ma 'yan Najeriya, kamar kana ga akwai wani mataki da kake ganin ya kamata hukumominmu na can nahiyar Afirka su ɗauka domin kare yaduwar wannan cuta?
Wato musamman abin da ya fi kamata ni shi ne, dukkan cuta dama in ta ɓarke ba ka da yadda ka iya da ita, tunda yanzu zamani ne na tafiye-tafiye. akwai wa'anda za su tashi daga nan Afrika China zuwa kasashen Afrika ko wasu kasashe wanda duk abin da muke roƙon su jami'an mu na gida ya zanto cewar dukkan baki da suka sauka ko da suna kan hanyar su ne ta wucewa zuwa wata kasar amma dai za su iya da zango ko da na minti 30 ne ko awa daya su sauka daga cikin jirgi zuwa airport din to ya kamata a samu jami'an kiwon lafiya su lura da su sosai saboda ita cutar duk da su jami'an kiwon lafiya anan sun tabbatar da cewar a kashi 10 na cutar ya wuce kashi 2 bane akwai alamun kamuwa ta tsakanin dan adam da dan adam amma dai mafi karfi shine jami'an kiwon lafiyar mu na gida ya zanto cewar ko da mutun ya sauka a kasar shi zamanto akwai wani kulawa na musamman akan shi kamar abubuwan da ya faru a kasashen mu lokacin Ebola ne.
Madalla Ibrahim Lawanti datti kenan dan Najeriya da ke zauna a jihar Fujian da ke kudancin kasar China a tattaunawa su da Mahmud Lalo. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran.
A yau Alhamis kungiyar tarayyar Turai ta yi Allah wadai da sake barkewar fada a inda ƴan tawaye suke rike da shi a arewa maso yammacin Siriya suna neman da a kawo ƙarshen sa. Da kuma nuna rashin amincewa da hare-hare ta sama da ya halaka fararen hula. Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da Rasha take marawa baya ya matsa sosai da ya kusanci lardin Idlib wanda shine wuri na ƙarshe da ƴan tawayen suke rike da shi a yakin basasar Siriya tare da kai hare-hare ta sama da ya halaka akalla fararen hula 23 a ranar Talata. A yau Alhamis shugabannin duniya da dama sun haɗu a Isra'ila don taron tunawa da kisan gilla da aka yi wa Yahudawa da kuma yin gargaɗi kan ƙaruwar samun nuna ƙiyayya ga Yahudawa. Taron tunawa da kisan gillar da aka yi wa Yahudawa zai haɗa da bayanai daga shugaban Rasha Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban Jamus Frank Walker da kuma mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya.
A watan Disambar da ya gabata ne shugaban kasar Cote d'Ivoire bugo da kare shugaban rukon kungiyar IOMOA ta kasashen yammacin Afirka Renan Faransa Alassane Ouattara da ke karbar bakuncin shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya bayyana cewa sun canza wa takardar kudin sefa suna zuwa ECO. Sai dai a yayin taron da suka gudanar a ranar 16 ga watan nan na Janairu a Abuja, ministocin kudin kasashen ECOWAS da na Ingila da na Guinea sun yi watsi da wannan mataki saboda cewar su ya sabawa kudurorin kungiyar ta CDAO, matakin da wani dan siyasa Mamman Sani Adamu yace ya yi daidai. Ko da yake abin na buƙatar ƙara jandamala, in ji shi.
Babu ƙasa wadda take cin moriyar siyasarta ta kuɗi da za ta yi watsi da shi ta koma ta shiga sefa. Sun san da hakanan shi yasa suka yi ce to tunda ECO shi ne ake kururuwar za a yi to bari mu gurɓata wannan abu. Sai suka kira sefa ECO. Ya kamata a ce mun taru mun yanke hudanmu da Faransa kusa wannan lokacin za mu samu kuɗi namu na kanmu. To sunan sai mu tuntubi sauran.
Kawo yanzu ba wata ƙasa daga cikin ƙasashen yammacin Afirka Renan Faransa da ta bayyana matsayinta game da sanarwar canza wa sefa suna zuwa ECO. Saboda haka shugaban kungiyar Kodayoyi Mustafa Kadi ke cewa Alassane Ouattara kaɗai ne ke kiɗi yana rawarsa.
Ƙasashe na IOMOA kenan guda 8, ƙasa guda muka ji bakinta. Sauran ƙasashe ba wadda ta ba da bayanin cewa ta amince bisa ga wannan sanarwa wadda suka yi. ECO kowa ya san da CDAO ce ta kirkira shi. Yanzu in aka samu baraka tsakanin ƙasashe masu unhwani da harshen Ingilishi da ƙasashe masu unhwani da Faransanci, lalle wannan ya zama koma baya. Domin waga kokowa ta ayi watsi da sefa an yi ma shekara 50 ana Allah wadda da sefa tunda duk sahiya kudin sefa koma baya ne suke samu.
Masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi na alakanta wannan mataki da matsalolin cikin gidan da suka addabi Faransa a yau, sabili kenan ya shawarci kasashen IOMOA su koyi da takwarorinsu na tsakiyar Afirka.
Akwai alubal iri gashi na yana fuskantar Faransa tana da matsala tunda bazanmu take rawa ba ta yarda ne yanzu ta saka mun wannan kenan hankali ana yi hankali ana hasa san dubarun za ta yi ta dauki nauyin kanta ita kanta tunda muke dauke da ita akwai kasashe waɗanda suka himu kuzari kuma suka himu jin ciwon kansu kasashen Afrika ta tsakiya su yanzu ba su ba yarda ba ce a sauya musu wannan kudin nema suke yi ta wace hanya ce zasu su huta ma kwata kwata daga cikin harkar sifa na faranshi
yanzu dai hankali ya karkata wajen kasashen yammacin Afrika mambobin kungiyar IOMOA dan jinta inda za su bullowa sabon yunkurin nan na Alassane Ouattara da Emmanuel Macron sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Allah Allah ya Allah hada kan mu a firar kamu so
a gaida Sule Mumuni Barma akan rahoton sa na yanda masu bindiddigi kan al'amuran yau da kullun suke kallon yunkurin da kasashen yammacin Afirka rainan kasar Ingila suka yi watsi da matakan canzawa takardar kudin sifa zuwa kudin bai ɗaya na eco. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. To yanzu ga shirinmu na gaba shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aishatu Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Zan gabatar muku da wannan shirin.
Ya ubangi sarkin baiwa. Ya ubangi sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
A yau shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Cutar na daga cikin cututtuka masu nakasa al'umma har ma ya kai ga kisa a duk fadin duniya kamar a kasashe masu tasowa. Yayin da ya fiwa kananan yara da masu juna biyu illa musamman ma a jihohinmu na arewa. Wannan cuta dai na so zama ruwan dare ga maduniya domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta. Mafi akasari da damuna ko dab da ficewar damuna aka fi fama da wannan cuta amma yanzu al'amarin ya canza. Hukumar kula da lafiya ta duniya wato WHO a wani rahoto kan wannan ciwon zazzabin cizon sauro da ta wallafa ta shekara ta 2017 kusan rabin al'ummar duniya na zaune ne a kasashe da yankuna 191 a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari. Rahoton yayi bayanin cewa a shekara ta 2016 cutar ta kama sama da mutane miliyan 216 kuma ta yi sanadiyar mutuwar 445 kuma yawancinsu kananan yara ne daga Afirka. Hajiya Binta Muhammad ma'aikaciyar gwamnati ce a Kaduna Najeriya ta bayyana mana yadda ta sha fama da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta.
So a lokacin da nake jin zazzabi wani lokaci zan ji baki na babu daɗi yana da daci da ciwon kai da ciwon ciki wani lokaci kuma da zazzabi ga zuwa toilet ina yin bayan gari to in ya kama wani lokaci ya lalace har ina yin amai sai abin mun yawa sai na tafi asibiti. Da na je asibiti aka ce za a bani magani amma sai an auna ni an gane ke damuna.
Dama zan ce to ba a yi gwaje-gwaje ba?
Sai na ba su haɗin kai na ce na fi sa haka nan. Sai aka ɗebi jini na aka auna ni aka ce ina da malaria ta ɗan yi min yawa a jikina shi yasa har ma nikan kai ga jawo in yi amai kuma.
To kin daɗe ne baki je asibiti ba kenan?
Na daɗe wani lokaci sai ina zuwa Kemis in ɗan sai magani in sha in ɗan ji sauƙi in sai ma sai na ga abin yayi ya kai ga sani amai da gudawa sai dai kawai sai na ci to bari in je asibiti a gane me ye matsala saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke tagayyaran mutum ya kai ga wannan shi ne ta kai finding out suka gane cewa malaria ce suke tare da ita.
To yaya kuma zancen kashe kuɗi sayan maganin malaria na da sauki ana samu a sauƙaƙe ko ya abin yake?
In ka in gaskiya da je za ka yi da kuɗinka dan ba gwamnati ta ba da yawa ba. Za ce maka gashi wannan sai an yi full dose na treatment ɗinka. Za a fara maka allura kwana uku kullum ana yin ɗaya, sannan bayan an gama allura sannan a baka ƙwayoyin da za ka sha.
Ko a asibitin gwamnati ko sai a asibitin kuɗi?
A asibitin gwamnati ma rubuta maka za su ce ka je ka saya.
To Allah ya sauke. Dr. Abdullahi Musa Koko likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau, wato Federal Medical Center. Ya yi bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su dauka.
To, da farko dai ita wannan wannan ciwon wanda ake kira malaria a Turanci ko kuma ake zazzabin cizon sauro, farko dai sauro ne yake kawo shi. Macen sauro wadda take dauke da wannan kwayar cutar wanda ake ce a Turanci plasmodium. To idan wannan macen sauron ta ciza na adam tana sakin wannan wani ɗiba jini za ta saki wannan kwayar cutar wadda za ta shiga jini kuma ta je ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria din.
Haka.
Wasu daga cikin alamomi shi wannan zazzabi na malaria akwai zazzabi mai zafi. A wurin yara da kuma mata masu na biyu ya kan iya karfar yara kuma har yakan iya ja su irin mace ringa fijigen nan wanda zai iya ma'ada ne zai iya kawo matsala kuma wanda wani lokaci in ya ɗauka lokaci mai tsawo ma yaran har su girma haka ya ci gaba wannan matsalar da aka samu a baya tana da illa. Bayan haka kuma amma wannan ciwon malaria ɗin saboda matsalolin shi a nan yankunan namu sosai, bincike ma yana zuwa cewa a cikin dakika 30 ne ana rasa mutum daya, yana mutum daya yana rasuwa a wannan zazzabi. To kuma illar shi shine wannan zazzabin kamar a wurin yara ke ga irin saboda ya zai wahala ki kamar irin lokacin da ciwon ya fi tsamari kamar lokacin damina. Za ki ga yara nan da nan suna faɗo a ciki har da irin yayin da suke zuwa makaranta. Za ki ga yaro ko da ana jarrabawa ne sun ci da wasu sun faɗi ba lafiya dole su koma gida iyaye a yi ta kashe kuɗi ana ƙoƙarin dai a yi. Ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma da ci da kila mutane biyar ba ba su yi da irin wannan zazzabi ba a cikin shekara.
To na ji ka ce da damina kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai kaga bayan damina ma ta shige ba ko lokacin sanyi ne ma sai kaga ana fama da irin wa'annan zazzabin ko ba na malaria bane wannan.
A'a shi ma haka, amma yawan kamuwa da shi a lokacin damina ya fi saboda dai daga cikin abin da suke kawo shi ruwa da suke kwanciya sauro na hayayyafa a cikin yaɗi. To amma idan ba lokacin damina bane ke ga abin yana raguwa. Amma kuma da yake muhallin akwai hanyoyin magudanar ruwa da sauransu za ki ga sai akwai sauro ɗin sauyi matuƙar amfani shi da muhallin shi.
To na ji kai ma a matsayinka na likita ka yi zancen kashe kuɗi. To kana nufin kashe kuɗi ta ɓangaren mara lafiya ko kashe kuɗi ta wajen hukuma ko ya abin yake ne?
To hajjiya duka ya kunsa duka guda ba. Na farko za ki ga cewa ƙasashe a kaman tasowa irin namu suna kashe miliyoyin miliyoyi wurin ƙoƙarin cewa wannan cutar daga sai magani daga wannan ladar mutane ana wayar musu da kan jama'a ana wayar da da kuma ba da kesa kan da ke haka ga idan bi su tafi cikin muhallin shi. Bayan haka kuma wadanda suke kamawa saboda yanayinta za ki ga magidanta ko kuma suna iyayen dole sai sun ɗauki kuɗi sai magani duk da ana dai bayar da maganin amma wani sukan da zai su saya ɗin don dai a ga cewa an samu lafiya. Millions of dollars take sakawa a cikin wannan abin don dai a ga cewa an kawar da wannan zazzabi.
To wannan kuɗi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda zaka ga yawanci duk da kashe kuɗin sai kaga cewa har yanzu dai cutar na nan ba a rage kaifinta ba
sai san da cewa duk da ana sa kuɗaɗe kowa sai yayi nashi idan gwamnati za ta sa kuɗi kuma mutane sun
dama dai ka san an ce rigakafi yafi magani to idan haka ne wani shawara zaka ba wa al'umma
shawara da zan ba mu al'umma shi ne wannan tsaftace muhallin ne yana da matukar amfani magudanan ruwa da zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya so da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci da zai har ya yi kwayakwan shi har ya hayayyafa ba ma su shiga cikin gidajen mutane sai kuma kamar amfani da gidan sauro
saboda yanayi na lokaci anan zamu dakata da wannan shiri muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira al'umma kuma mu dau matakan kariya domin an ce rigakafi fa yafi magani a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku ni ce Aisha Tisle a huta lafiya
Madalla a gaida Aisha Tisle yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Hamza Kogori Kano ya ce assalamu alaikum mubiwai Hausa ya ce hakika kullar cutar zazzabin lassa a jihar mu ta Kano wata babbar barazana ce ga lafiyar al'ummar jihar da ma arewacin Najeriya gabaki daya ganin cewa jihar Kano ita ce cibiyar kasuwanci a arewacin Najeriya muna roƙon Allah ya kawo na ƙarshen wannan annoba amin summa amin sai kuma sako daga Kadura da Gaga dan Fulani Warje da Excellency Abubakar Salisu Arkime Potescam suka ce baki daya salam viewe Hausa ku ba mu dama mu nuna takeici da matsalar da unguwar ramin kasa dake garin Potescam take fama da shi idan har damina ta zo al'ummar unguwar ramin kasa dake garin Potescam wallahi suna halin na tsaka mai wuya muna kira ga gwamnati Alhaji Mai Malabuni da yiwa Allah da manzonsa ya taimaka ya gyara unguwar ramin kasa dake garin Potescam sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Ali Usman na Takalafiya da Sani Mai Langelange da Dan Asabe Mai Fata yau da suka ce baki daya ya Allah ka tausaya mana ka kawo mana ƙarshen wannan sabuwar cutar mai suna coronavirus a daukacin duniya sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Namairo Umar Makera ya ce assalamu alaikum muri Amerika komai yazo magani sai Allah muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan muguwar cuta talasa amin summa amin
Madalla a gaida Abdul Aziz Adili Turo da wasiƙun masu sauraro ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya
Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat da ke gabatar da bayanansu natijar shugaban Amurka Donald Trump na shirin kwashe yinin yau Alhamis suna gabatar da abinda doka ta tanada ga shugaba Trump saboda amfani da yayin da mukaminsa wajen neman wata gwamnatin kasar waje ta taimaka mai a siyasance. A yau Alhamis shugaban yan adawa na Venezuela Juan Guaido yayi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci a birnin Davos na ƙasar Switzerland inda ya ce yana buƙatar taimakon ƙasashen duniya yayin da shi kaɗai ba zai iya kawo canji a Venezuela ba.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a shirin mu na dare yanzu kuma a dakatar shirin yau da gobe.